بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sada fuskokinmu da ƴan uwa a wannan masallaci mai albarka, domin mu tunatar da kawunanmu abin da ke da alaƙa da addininmu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, shige mana gaba, kada Allah ya bamu da wayonmu ko dabarunmu. Abin da kuma za mu tattauna, Allah ka sanya mu gani, kuma Allah ka azurta mu da aiki da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi cikin mizanin kyawun ayyukanmu, ya amfani mu da shi duniya da lahira. Yan uwa, sun nemi a yi magana akan san Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk da kasancewa na dan gyara taken kaɗan, maimakon a ce san Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to mu tattauna akan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Domin san Annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya ne daga cikin haƙoƙansa, haƙoƙan nashi ma suna da yawa. To, soyayya ɗaya ce daga cikin haƙoƙan. To, kaga idan muka taƙaita kawai akan san Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk da kasancewan darasin yana da faɗi ko a haka, to amma mun ɗan taƙaita abin da kuma za mu iya ribata sama da haka. To, shi yasa nake da fahimta mu tattauna akan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Duk da kasancewan duk abin da zamu yi shi insha Allah ta'ala a gurguje kuma a takaicen takaitawa. Abubuwan da muka samu mu karba mu hakuri, abubuwan da muka rasa insha Allah ta'ala zamu riske su nan gaba. Allah malakun sarki ya mana muwaffaqa. To, tun farko muna da buƙatun mu san salsala na tsatso na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sanannan abu ne cewa shi dai mahaifinsa shi ne Abdullahi, mahaifin Abdullahi shi ne Abdul Muttalib, kuma suna cikin daga cikin ƙwarai abin nan gidan Hashim a cikin ƙabilan Ƙurayshawa. Kuma an haifi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar Litini a cikin shekarar da malamai suke kira Amul Fi, shekaran da giwaye suka kawo hari zuwa ɗakin Ka'aba. Allah subhanahu wa ta'ala ya tona musu asiri. An haife shi a watan Rabi'ul Awwal a garin Makka. Sai dai wata rana ce aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To, babu wani ittifaqi a kai. Akwai maganganu sun kai kusan guda takwas akan date ɗin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Akwai malaman da suke ganin an haife shi ranar takwas ga wata. Har al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan shine magana mafi shahara. Akwai malaman da suke ganin an haife shi 12 ga wata. Shine har al-Imam Ibn Abdul Barr, ko wanda daga cikin malamai yake cewa wannan magana shine mafi inganci. Akwai maganar take cewa an haife Annabi sallallahu alaihi wasallam 2 ga wata. Akwai maganar da take cewa an haife shi 18 ga wata. Kusan dai maganganu ne guda 8 akan date din da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma dai sannan nan abu ne dai an haife shi ranar Litini a Amul Fi a watan Rabi'ul Awwal a garin Makka. Wannan babu wani malami da ya saba akan wannan. aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi a duniya ita ce da'awa zuwa ga tauhidi, da'awa zuwa ga Allah, ya tsamar da mutane ga duhu zuwa ga haske, duhu na shirka ya kai su haske na tauhidi, ya tsamar da su daga duhu na zunubi da sabo ya kai su zuwa ga haske na da'a ga biyayya ga Allah, ya tsamar da su daga duhu na shantakewa ya kai su zuwa ga haske na kyawawan ayyuka, ya tsamar da su daga duhu na jahilci ya kai su zuwa ga haske na ilimi. Shi yasa babu wani alkhairi a duniya face manzon Allah kafin ya bar duniya sai da ya gaya ma al'umma. Wannan wato annabtakansa da manzancinsa ya karɓe ta ne akan cancanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya cancanci ya zama annabin Allah, ya cancanci ya zama manzon Allah, saboda waɗansu irin sufofi da waɗansu kwaliki da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Zaɓin Allah ne, ba kuskure aka yi ba, ba da mantuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzanci da sako na annabta ba. Sabanin aqidan Shi'a, a cikin ɗan Shi'a akwai wanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama manzancin shi ta kuskure ne, kuskuren mala'ika Jibril, Ali bin Abi Talib ne cancanta da wannan. Akwai waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai waɗanda suka fi shi ma cancanta su zama manzanni da annabawa a cikin shehune da waɗansu daga cikin waliyyai. To duk waɗannan aqidoji ne, miyagun aqidoji, munanan aqidoji. Gaskiyar magana ita ce Allah ya bashi manzanci da annabta ne akan cancanta, Allah ya san ya cancance ta ne. Dobi dai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar, Allah subhanahu wa ta'ala shi ke halittar abin da ya ga dama, kuma yake zaɓan wanda ya ga dama ya ɗora mishi irin assignment ɗin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama. A ƙarƙashin irin wannan zaɓin ne aka zaɓo annabi sallallahu alaihi wa sallam. A wata ayina sai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah yana sanne da inda yake aje annabtakansa, da haka ba da kuskure ko da mantuwa bane. A wata ayin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innahum indana lamina almustafina alaqwa, da ya magana waɗansu daga cikin annabawa sai ya ce to dukkanku lamina almustafina, zaɓaɓɓu ne alaqwa, zaɓaɓɓu sai da aka tace aka tankaɗe aka reraye sannan ake zaɓo annabawa a ba su saƙo na annabta. Wata abin nan, wata ayin tana cewa innahu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, lokacin da kafirai suke kalubalantar manzannin Allah shine sai suke gaya musu cewa eh lalle mu mutane ne, in kuna mabbatun mutuntaka ne mutane ne, amma ku sani cewa Allah kan yi baiwa ta musamman ga waɗansu ɗan ɗaiɗaikun mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama. Annabawan Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisi sun kai 124, manzannin Allah sun kai 315, hadisi ne hasanin, annabi ya ce wannan adadin ba kaɗan bane, wannan adadin ba kaɗan bane, annabawan Allah 124, manzannin Allah su 315, salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Annabtakan annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai waɗansu abubuwan da suke nuni akan lalle annabtakansa gaskiya ne, babu wani tababa, babu wani ƙaiƙayi, babu wata shakka a ciki, annabtakan annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ce. Abu na farko da ke nuni akan haka shine bushara da littattafan farko suka yi akan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama, tun kafin zuwansa At-Taura da Injila da waɗansu daga cikin littattafan mutanen farko sun yi bishara akan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dubi dai faɗin Allah, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injili ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Haka nan wannan aya ta tabbatar da cewa bayani akan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin At-Taura, yana cikin Injila. Shi yasa a waɗansu ayoyin ma Allah ya nuna cewa ahlul kitabi sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yadda suka san ƴaƴan, kamar yadda idan ka ji sautin ƴarka ƙaraman ka san wannan sautin Maryam ce, in ka ji sautin babban ka san wannan sautin Fatima ce, in ka ji sautin ɗanka namiji ka san sautin Ibrahim ne, to haka nan yahudu da kirista suka san sifofi da yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin bayani da aka yi a cikin Taurari da Injila dubin da annabi Isa yake nuna musu cewa mubashirin bi rasulin ya ce min ba'da sunu Muhammad yana bushara yana jaddada musu cewa ya zo ne cikin aikace aikacen da ya zo yi yayi musu bushara da wani annabi da zai zo a bayan sa sunansa Ahmad bi ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan irin bushara da take tafan farko suka zo da shi na nuni akan gaskiyar sakon annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi manzon Allah ne kuma annabin Allah ne abu na biyu shine irin karfafan da ya samu daga Allah da mu'ajizozi da waɗansu abubuwa da yake sun keta al'ada manzon Allah zo da waɗansu abubuwan da yake boka bai iya yin su dan sihiri bai iya yin su dan duba bai iya yin su ballantana misali wani jahili ko makamantan wannan ya zo da abubuwa mabambanta wanda ana kiran ya su cikin mu'ajizozi ne dubi dai inda wata ta tsagi saboda a nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata dai da kake ganin ta yanzu aka je daidai daren 14 ga wata ko sai ta dai ta rabi kuma ɗaya daga cikin abin nan tashin watan ya sako akan wani dutse a garin Makka babu wani boka da zai iya wannan ya raba wata wata ya raba shi biyu ya sako da ɗaya a nan gefe ɗaya a nan gefen babu wanda zai iya wannan to duk Allah yayi wannan ne domin ya nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma inganci da nazartan mangancin sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ta kai ga wato har yayi Isra'i da Mi'raj Isra shine tafiya cikin dare shine ma'anar al-Isra bi ma'ana tafiya cikin dare al-Mi'raj ma'anar shine hawa uruj shine hawa sama manzo Allah yayi tafiya daga daratun daga garin Makka ya tafi baitul maqdis wanda tafiyan kwana 8 ne duk wanda zai wannan tafiyan sai ya tafi kwana 8 to daga nan kuma yayi tafiya daga nan zuwa sama ta daya ya wuce ta daya ya je ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har ya wuce sama ta bakwai din wa man minna illa lahu maqamun ma'lum inda su mala'ikun Allah ma suke tsayuwa shi manzon Allah ya wuce nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake kuwa daga nan zuwa sama ta daya mil nawa ne wallahi ala daga nan zuwa sama ta daya wallahi alam zamu shi kaga daga nan zuwa rana masana kimiyya suna fadin adadin mil din a miliyoyi to zuwa sama ta daya wallahi ala daga sama ta daya zuwa sama ta biyu she tafiyar shekara 500 ne daga sama ta daya zuwa sama ta biyu to idan kuma ka shiga sama ta biyu kaurin sama ta biyu ita ma tafiyar shekara 500 haka nan daga sama ta biyu zuwa sama ta uku tafiyar shekara 500 haka nan ita ma kaurinta haka nan abin ke shekara 500 shekara 500 har malamai suke cewa to wai shekara 500 din nan shekara 500 a gudun haske ko a gudun mala'ika kila an fahimta to ka dauka ma ko da tafiya za ka yi lakakai ka tamu shekara 500 kana fafa ta tafiya kana jin ka kai ina ai baka san ma inda ka kai ba to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin ninkin da yayi wannan ya dawo har malamai sun dan samu sabani wai shin yayi da gangan jikin shi ne koko da zuciyarsa nana Aisha take cewa ita fa tana kwance da nasu sun a wannan daren dan haka kuma ta yi baccin ta kuma ta farka ta gan shi da kai ita tana fahimta kawai da zuciya ne aka wannan tafiya to yanzu da zuciya ne ai babu wani mu ujuba ciki kai ma yanzu da zuciyarka yanzu nan kana dan kishingida cikin minti uku da zaka yi bacci sai ka mafarkin ga yin yanzu ka je maka daga nan maka ka wuce China daga nan ka wuce kana daga nan ka wuce kaza sai ka kewaye duniyar nan so takwas a cikin minti daya a mafarki to in dai dun wannan ne a nan sosai ai babu mujiba ciki gaskiyar magana ita ce manzon Allah ya yi ta ne da gangan jikinsa bi abi hu ummi salawatullahi wa salamuhu alayhi daga nan ne mai je ka bo sallah akwai abubuwa na mu'jizozi da dama wanda yake sun ke dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wanda yake hakan kuma yana nuni zuwa ga gaskiyar annabtakansa sannan dubi irin yanda Allah ya ce nake shi akan makiya ya ba shi galaba da nasara abin da ya faro daga mutum daya kar kuma ce lokacin da mala'ika ya zo shi kadai ya samu fa a cikin kogon shi kadai ya zo gida yana rawan dari ya firgita yara zana nana Khadija uwar mummune ta tarere shi ta rungume shi ta lullube shi ta fashi masauki sosai ta fashi magana mai daɗi daga nan aka fara daga nan kuma makiya da sauran abokan gaba mutum daya yana fuskantar gari yana fuskantar yanki gabaki daya jaziratul arab shi kadai ne ya fara saka zama biyu saka zama uku ba irin marketing da ba shirya ba domin a gaban sa wa idh yamkuru bikal ladina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin amma da daya da biyu da daya da biyu da daya da biyu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki irin jayi duk wani wanda ya adawa da shi sai da aka gabayan sa wannan alama ce da ke nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzancin sa gaskiya ce cikin ababin da ke nuni akan gaskiyan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam irin yanda duk abin da yake fadi da bakin sa sai ya faru wannan alama ce ce take nuni akan cewa yana karbo sako ne daga Allah ya ce ra'ayin jayi mulkin kisra da kaisa farisa da rum duk hakan kuma ya faru ya ce za a sami yaduwan wato yaduwan aminci a ban kasa a wani lokaci hakan ta faru ya faɗi abubuwa a sharaɗin sa'a alamomin tashin alkiyama kafin alkiyama ta tashi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza babu wani abin da manzon Allah ke faɗi face sai da muna ganin yana faruwa ga yana za a samu mata su yawa sai mu gani za a samu kasuwanni a duniya za su yawa za su kusanci junanku za a samu kaza za a samu kaza akwai littattafai da malaman suka rubuta akan asharaɗin sa'a manya-manyan alamomi da ƙananan su dama manya-manyan sai jin kaɗan kafin tashin alkiyama amma ƙananan alamomin tun daga shi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alamar tashin alkiyama kuma babu wata abada manzon Allah ya faɗa face sai kaga tana faruwa kamar yadda ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam wannan alama ce ta gaskiyan annabtakansa cikin abin da ke nuni akan gaskiyan annabtakansa irin yanda Allah ke amsa masa addu'a nan take kamar yankan wuka a zo a ce ya manzon Allah ruwan sama ya dauke dabbobi sun tozarta dukiya ya walakanta mutane suna cikin halin yau a roƙo mana Allah ayi ruwan sama nan take manzon Allah ya addu'a a samu ruwan sama nan take ne kafin a gama kuɗuban juma'a hadari ya haɗu sahabbai sun koma gida ne a guje suna kare kansu daga ruwan sama zuwa sati mai zuwa a zo a ce ruwan nan yayi ya manzon Allah a roƙo mana Allah a sassauta nan take addu'a kuma take ruwan ta dauki wannan alama ce da ke nuni akan cewa lalle yana da wata gata tsakankanin shi da Allah yana da gata tsakankanin shi da Allah mutum ya samu rauni kawai annabi ya addu'a ya shafa a gurin sai ta koma kamar bai taɓa jin ciwo a gurin ba an yanke mu wani hannu annabi ya mishi wannan wani yana ciwon ido annabi ya shafi idan ga sunan abubuwa mabambanta wannan yana nuni akan cewa tabbas wannan manzon Allah ne annabin Allah ne dubi irin yanda ya cika ya cika a aikace-aikacensa maganganunsa ɗabi'unsa babu wani abin Allah waje a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har makiya da abokan gaba da suna da abin da za su iya soka cikin ɗabi'unsa ko maganganunsa ko aikace-aikacensa to da sun soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai aika makari wannan mai sihiri ne wannan kazzabu wannan kaza wannan kaza wannan kaza wanda ke tafin wannan suna cewa shi al'ani sun yadda da gaskiyan shi da nagartan shi da ima da tafin sa amma yana zuwa da sakon Allah ba shikenan fadan ma ja'u ma arafu kafaru sannan cikin abin da ke nuni akan gaskiyan annabtakan annabi sallallahu alaihi wasallam shine waɗannan zakakuran sahabbai da ya fitar a makarantansa ko da manzon Allah bai da wata mu'jiza sai wannan to ta ishe shi daraja a ce kawai mu'jizarsa ita ce irin zakakuran sahabbai nagartattu waɗanda suka haru duniya sai da su duniya da yaki waɗanda suka hada tsakankanin al-ilmun nafi'u wal-amalu salihu wal-hijratu والجهاد والإنفاق والنصرة ومن أبوه مبن بن كاسك هذا شو كأي إنسان رأو مثلا عند أكي قد نصر سنكتو أي يمكن ديك باب واي وقت نعدين يمكن لا ربا فقط نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما كان يمكن لا ربا باب ولت بلانزيشن باب ونشي قبا يمكن لا ربا فقط شرحك ai ai ko manzon Allah shine ya rayar da wuri amma ja ana batun farisa ne ana batun rum ana batun dauloli na nasara da dauloli na magusawa amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sahabban nan anan suka zo sai ga su yau sun yi aikin da yake a duniya ba a taba samun mutanen da suke irin wannan aikin ba ya nuna waɗannan mutanen akwai wani ƙarfi daga bayan fage da ke ƙarfafa su duk inda suka sa gaba sai sun yi rinjaye a yaki sun fuskanci farifa sun fuskanci ruwa sun fuskanci garuruwa mabambanta har a kan ruwa suna takawa da su da dawakan su kana jin ƙarar kofatan dawakan su kamar yadda kake ji akan dutse ina suka samu wannan ba kuma sun yi riske yi ba ya nuna wannan suna da wani tsaban taimako da gata daga Allah subhanahu wataala wanda suka gado daga mai gidansu babban malamin su wannan a takaicen takaitawa kadan daga cikin ababen da ke nuni akan gaskiya da cancantan annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan akan wannan sako nasa to sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga gabata da wadannan sakonnin annabawa an aiko wadansu annaba kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma akwai wadansu abubuwa guda biyu wanda yake babu wani annabi cikin annabawan Allah da ya hada su annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ya hada wadannan abubuwa guda biyu abu na farko dai sakon sa zuwa ga duniya ne gabaki daya babu wani annabi da Allah ya koshi zuwa ga duniya gabaki daya duk wani annabi da ka sani so sai dai ai koshi zuwa ga wani yanki na mutane amma sako zuwa ga duniya gabaki daya babu wani annabi da Allah ya masa wannan ayoyin alqur'ani ne gina sun tabbatar da wannan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an kai ba ma annasu ba hadda aljinni duk annabi sallallahu alaihi wasallam sakon shi ya hada su wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira a cikin hadisi manzon Allah yake cewa kanin nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassa duk wani annabi Allah yakan aiko shi ne zuwa ga mutanen sa a takeici sai yake cewa wa bu'ithtu linnas 'amma amma ni gabaki da an tattara mu mutane aka aiko ni zuwa gare su wannan babu wanda ya dace da wannan cikin annabawan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu sakon annabi sallallahu alaihi wasallama ba a goge ta duk wani annabi da kasan an taba yi to an goge sakon shi idan wani annabi ya zo zai goge sakon shi ko dai ya goge ta gabaki daya ko kuma ya goge sashin ta a bar sashin nata amma sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalida ce daga har tashin alkiyama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya riga ya yarda cewa addinin musulunci daga har tashin alkiyama inna dina inda Allah islam wa man yabta ghayra al-islam dina fali yuqbal minhu ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi da shine cikin annaba babu wani sakon annabta da rijal amma kaga annabi Isa da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to sakon shi ya expire da haka yanzu duk kirista kaga zuwan annabi duk kirista zai iya yin kiristanci shiga aljanna in ya tsare kiristancin kamar yadda ya kamata duk ba yahudi zai iya tsare yahudanci in ya tsare kamar yadda ya kamata shiga aljanna amma daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da yahudanci da kiristanci so daga sun expire ga baki daya duk wanda ya riko da yahudanci ko kiristanci dan wuta ne dole sai dai da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma abin da ke da alaka da falalolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin alqur'ani mai girma abu na farko kenan shawara rafa'ana laka dhikra Allah ce wa rafa'ana laka dhikra mun daukaka ambatanka sunan annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukaka yana yawo a ko ina idan ka zo tun daga kan imani Qur'ani yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna Allah goma sunan annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan sa kuyi imani da Allah kuyi imani da manzon Allah da haka ba zai taba yiwa ka imani ba sai dai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah kai shuru ka fadi imanin ba ta yi ba da haka Allah yana son ya nuna maka inda ya dauka ka sunan annabi sallallahu alaihi wasallam abadin imani haka yace aminu billahi wa rasulihi abadin da'a yace qul atiu allaha wa atiu ar-rasul kuyi da'a ga Allah kuyi da'a ga manzon Allah abadin soyayya yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum har yazo karshen ayat yace ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi abadin kauna sai ka kaunaci Allah ka kaunaci annabi أباب اللجدي يشي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أباب يرجوا يشي والله ورسوله أحق أن يرجوه وندباك يدد خوصي يتدقو شيني ألا دمان ذنفا أباب كيمكو يشي وينصرون الله ورسوله سنة كيمكم الله سنة كيمكم من ذن الله أباب هجرة يشي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله زوا دمان ذن الله أباب hukunci da yadda da hukuncin da aka zartar yace inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkumu bainahum ababin haramcin sabawa yace wa may ya'si allaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina ababin haramcin fitona fito yace wa may yushaqiqi allaha wa rasulahu ababin haramcin abinnan to shi ma dai fitona fito wancan ashiqaq wannan kuma al-muhadat shine fitona fito da Allah yace innal ladina yahaduna Allah wa rasulahu kubitu sun tozata ababin haramcin cutarwa yace innal ladina yuduna Allah wa rasulahu la'anahum Allah ababin shahada ko kuma ababin haramcin ko kuma shelanta yaki Allah yace fa in lam tafalu fa'adhu bi harbin min Allah wa rasulihi ababin shahada dubiyin da duke ro kiran sallah in yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah idan aka zo iqama mai iqama in yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah idan mai shiga musulunci yazo yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah duka waɗannan abubuwa ne wanda ke nuni akan cewa wa rafa'ana laka zikra Allah ya dauka sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a yau babu mutumin da duniya take iska ke yada sunan shi abun sunan shi ke yawo a duniya kamar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi duk wanda ya dauko hadisi zai karanta qala haddathana wali qala haddathana wali qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma a fadin sunan shi mujarrad kawai a ce qala muhammadun la ya wuce sai an hada sallallahu alaihi wasallam larabawa su yi, turawa su yi, ashiyawa su yi, bakaken fata su yi, a cikin bakaken fatan hausawa su yi, yarbawa su yi, inyamurai su yi, wane ne, wane ne, wane ne, kowace kabila sai ka samu akwai mai faɗin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai koda ba kai wannan bagashin jikin kai na faɗin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kumban kai na faɗin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah babu wani halittar Allah face illa yusabbihu bihamdihi yana tasbihi ga Allah yana shedar ma Allah da rububiyya da uluhiyya da sunayen Allah da sifofinsa yana shedar da sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da zamu ji anan gaba abu na biyu da ke nuni akan falalan annabi sallallahu alaihi wasallam shine irin yanda Allah ya dauki alƙawari ga annabawa da manzanni babu wani annabi ko manzo face sai da Allah ya tsaida shi ya ba da shaida akan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan na aiko annabina a ƙarshen zamani Muhammad ya zaka yi da shi zaka bi shi ko zaka saba mishi kowanne annabi sai dai jaddada mu Allah cewa ya Allah idan ka aiko wannan annabi zan bi shi wa idh akhadha Allahu mithaqa annabiyina lama atatukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu kagani duk annabawan Allah sai da Allah ya zaunar da su ya alƙawari da su in aiko annabi to lalle wajibi ku yi imani shi kuma wajibi ku taimake shi shine al-allamatu sa'idi yake cewa wannan ayan hadhihi al-ayatu al-karima min a'zami ad-dala'il ala ulwi martabatihi wa jalalati qadarihi wa annahu afdalul anbiya wa sayyiduhum sallallahu alaihi wa sallam wannan aya na daga cikin ayoyin da take nuni akan daraja da fifikon annabi sallallahu alaihi wasallama akan kowanne annabi da kowanne manzo kuma shine jagoran su gabaki daya shi yasa wannan jagorancin nasa ya sanya sai da ya musulmanci lokacin da zai tafi mi'raji ga Allah zuwa ga Allah sai da ya musulmanci a baitul maqdis lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa baitul maqdis ya samu annabawa da manzannin Allah sun yi sahu sahu kawai suna jiran ubayi manzon Allah ya shigo ya musu sallah sannan ya kama hanya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daka ace yau kai ne limamin annaba da manzanni ya ishe ka daraja to wannan ko babu wanda ya dace da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban manzanni ma da ranar tashin alkiyama abinda duk wani manzo ba zai iya yi ba shi zai iya ranar abinda duk wani annabi ya kasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yi har yana fadi a cikin wani hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi suka rawaito yana cewa idza kana yawmul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu shafa'atihim ghayra fakhrin yace in an tashi al-qiyama ni ne uga kwata-kwata shugaban annaba da manzanni kuma ni ne kakakin su babu wanda zai iya tunkaran Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunkaran Allah subhanahu wataala ya gaya shi bukatun al-umma yace kuma ni ne mai ceto duk wani wanda ke neman ceto guri na za a je gurin annaba daban-daban kowa san wannan hadisin kowa zai yanke hankali annabi Nuh zai yanke hankali annabi Ibrahim duk da kasancewar shi Khalilullah zai yanke hankali annabi Musa zai yanke hankali amma hadisi da ya nuna annabi Isa zai yanke hankali ba zai dai ce kawai ku je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka je gurin shi zai ce dama ni na cancanci daga nan ne kuma sai aiki ya ci gaba cikin abin da ke nuni akan falalan annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda zai ba al'ummarsa shaida kuma al'ummarsa ita ce za ta shaida duk wata al'umma da ta gabata ya zo a cikin hadisi ingantacce idan aka tashi alkiyama za a tsaya da annabi Nuhu da sauran annabawa za a tambayi annabi Nuhu ka isar da sako zuwa ga al'ummanka zai ce ya Allah na isa za a tambayi al'umman annabi Nuhu annabi Nuhu ya isar muku da sako za su ce bai isar ba to kaga an samu jayayya kenan wannan ya ce nayi wannan ya ce din yi ba da ana neman shaida kai annabi Nuh wane ne shaidan ka dake nuni akan cewa ka isar da sako sai ya ce a tambayi al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine ma'anar fadin Allah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wa ummatan wasaqan litakunu shuhada'a 'alan nas ko yakuna rasul alaikum shahida bayan duk mun gaba ba da shaida akan al'ummomin da suka zo kafin mu sai kuma shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bada shaida a kanmu wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida cikin abin da ke nuni akan falalan annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya azurta shi da al maqam al mahmud wani matsayi abun godiya duk wani mutum da aljani sai ya gode ma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani mutum da aka taba yi tun daga farkon duniya shine annabi yake cewa idan an kira sallah ku roƙo min Allah wannan roman da lagwada idan na samu kuma za ku shaida tunda ya ce duk wanda ya yi wannan addu'an hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah to gobe kiyama zan cece shi shine idan an gama kiran sallah sai ka jimna Allahumma rabb hadhihi ad'ati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan al wasilatu al fadila ko wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtahu muna roƙo manzon Allah al maqam al mahmud shine matsaya wanda yake idan ya tsaya a wannan matsayin zai ceci kowa zai taimaki kowa mutanen farko da na ƙarshe aljannu da mutane kowa sai ya ji daɗin wannan matsaya da irin matakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka cikin abin da ke nuni akan fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da falalansa gobe kiyama shi ke da liwa'ul hamd tutan godiya kowa sai ya masa godiya kamar yadda ya zo a cikin hadisi yake cewa ana sayyidul walad adam yawm al-qiyamati wala faha ni ne shugaban gabaki ɗaya bil adama ba ta da alfahari ba wa bi yadi liwa alhamdi a hannuna ne tuta ta godiya da shi wala faha yace ba alfahari nake yi ba wa ma min nabiyyin yawma idhin adam fa man siwahu illa tahta liwa'i tun daga kan annabi adama har ya zuwa wanda ke karkashin shi gabaki ɗaya suna karkashin tuta ne wannan hadisi al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi suka rawaito cikin abin da ke nuni akan fifikon annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewa yana da al-wasila wani matsayi wani mataki ne wani mataki ne daraja a wurin Allah subhanahu wataala manzon Allah yana da al-kausar yana da al-kausar al-kausar in aka ce al-kausar muna daukar kawai ruwan al-kausar wannan al-kausar abin ya wuce ne ba ruwan al-kausar kawai al-kausar daga al-kasaratu ne in aka ce al-kasaratu ba shine yawa ba bi ma'ana Allah subhanahu wataala ya tara mu manzon Allah wato a cincirin dan falaloli da darajoji wanda a ciki akwai wannan ruwan al-kausar da muka sani ya bashi annabta, ya bashi alqur'ani, yayi shine mafificin annabawa, shine annabin karshen zamani, shine kaza, shine kaza, shine kaza. Alkhairul kathir shine ma'anar alkawthar, shine ma'anar inna a'tainaka alkawthar, mun baka alkawthar bi ma'ana alkhairul kathir, alkhairi masu dindin yawa. To sannan cikin abin da ke nuni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafifici ga baki daya, shine inda Allah azurta shi da shine na farko a wurin su abubuwa da dama daga cikin ku ba duka ba, shine farkon wanda kasa za ta fara tsagewa ya tashi idan aka tashi alkiyama, shine mutum number 1. Ta ku ga yanzu ko taro ne aka je a ce kai ne na farkon wanda za a bude maka kaje wurin, ai ka san daraja ka kai, ba za ka dire ridi ba. To manzo Allah shine wanda farko kasa za ta bude ya tashi, shine farkon wanda za a yi masa izini ya magana a gaban Allah, shine farkon wanda za a bashi izini ya sujada ga Allah a ranar tashin alkiyama, shine mutum na farko da zai fara yin ceto, kuma shine mutum na farko da za a cece shi, shine farkon mutum wanda yake al'umman sa za a yi masa hisabi, mu ne na karshe amma ko mu ne na farko saboda alfarman sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine farkon mutumin da zai hauta kansa da radiyo shi, shine mutumin na farko da zai je kofar aljanna ya kwanfasa a ce wane ne, ya faɗi sunansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Masu tsaron gidan aljanna su ce dama kai ne aka ce kar mu bude ma kowa kofar sai kai, daga daga nan za su bude mishi kofar aljanna, daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutane alfarma ko masu shiga aljanna su ta, daga aljannan ma ba za ka same ta ba sai annabi ya ce an bude maka ita, kuma shine farkon mutumin da zai fara shiga aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan kadan daga cikin aulawiyat na shi kenan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da waɗansu abubuwa kuma da yawa, wanda waɗannan suna da yawan gaske amma a gurguje, shine mutumin da aka aiko shi zuwa ga mutane da aljannu, annabawan Allah zuwa ga mutane yake aiko su, amma shi an hada shi da aljannu, an halatta mishi cin ganima, wanda sauran annaba da suka gabata in aka gama yake sai dai a tara ganima a kona. Sannan Allah ya taimake shi da tsoratar da abokan gaba wata ɗaya kafin a je a kai musu hari, wata ɗaya kafin a kai musu hari za su tsorata su fara ganin kai mutumin nan fa ba ka san irin tattalin da yake yi a ƙarƙashin ƙasa ba, fa kai yakin nan ayi ko dai a bari waɗansu suna aje ayi waɗansu suna kai, to kada kuma mu ci zuwa ne a ce mun tsorata. To Allah ya ce mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan malamai suka ce ba wai ma manzon Allah kaɗai ba, har al'umman su in sun tsaya akan tafarki na daidaiciya, in yaki ya haɗa su da kafirai abokan gaba, to wata ɗaya kafin wannan yakin sai Allah ya ce su tsoro a cikin zukatan kafirai. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka sanya mishi kafa duk inda ya ga dama yi sallah, sauran al'ummomi sai mutum ya je wurin da aka keɓe, amma mu ku wanda kana tafiya kana zuwa dan bakin titi sai ka fito da duma ka kofa shin kaza kai sallar azabil asr in ka tashi, su ko sauran al'ummomi sai mutum ya je wurin da aka keɓe kamar masallacin misali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta sanadiyar sa aka ba sa makariya lokacin da aka haife shi, daga lokacin nan kuma aka ba sa makariya, da sama aljannu ma suna iya zuwa su satoji, amma an ba sa makariya ta sanadiyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa yawan mabiya ranar tashin alkiyama. Sannan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama ne za a samu mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba, babu wata al'umman da za ta samu wannan. Kai a wata mariwayan ta ce mutum 70,000 din nan kowane mutum ɗaya a cikinsu kuma yana da mutum 70,000 a bayansa. Da wannan muke gani insha Allah ta'ala mu za mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba, amma da sharɗin in an tabbatar da tauhidi. Humul ladina la yasarquna wa la yatawuna wa la yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu, sai an tabbatar da tauhidi. Annabi sallallahu alaihi wasallama salla a masallacin sa ya ci sallar duhu a inda ba nan ba, sai dai baitul maqdis shi yana da bambancin 500 ne. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama cutan annoba ba ta shiga garin Madina. Kun taba ganin an yi annoba a Madina? Ana iya a gefen Madina inda yake ba harami ba, amma ba a cikin Madina ba, a annoba a garin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake banta da kututturin da dino, sai da ya rika kuka mutane suna jin kukan shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina dafa shi. manzo sallallahu alaihi wasallam wanda dutse ya mishi sallama annabi yazo zai wuce dutse ya ce assalamu alayka ya rasulullah Allahu akbar wai in kana annabi Dawud ya san irin wannan rabab ya jibalu awdi ma'ahu wa tayr Allah ya umarci duwatsu da tsuntsaye su riƙa yin tasbihi tare da annabi Dawud to saban gata yana subhanallah tsuntsaye a saba sunan subhanallah ibnan duwatsu suna subhanallah da tasbihin sa ila an gani وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب دكسنا رسنا عن النبي داود تشيما من قال الله صلى الله عليه وسلم دوا قصخين يسلم سنة صلاة إيغا النبي نبيلي كوكما سي الله يمكى صلاة يقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد to yanzu Allah ya min goma idan ne goma Allah zai maka 100 in kai 100 Allah zai maka 1000 gurgurdan abin da zaka tsara gurgurdan darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala gurgurdan abin da ke nuni akan kauna da soyayya dake tsakankanin ka da Annabi shi yasa kalubale wanda suke ikrarin sunna fa sai kaga mutum yana ikrarin sunna fa amma bai iya keɓa lokaci ya Annabi salati 100 a lokaci daya ina maganar sunna baka salati da Annabi sai dai ka koma sun sana wallahi akwai mutanen da ba sa zama su salati ga annabi gari ko da koran jama'a da annabi ya ce ku yi wata salati gari sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ke bakan ka kawai ka sauna ko bayan asubahi ne ko bayan la'asar ne kai ko bayan sallar jumu'a ne kai ko cikin dare ne salati ga annabi gari bai wuce dauke ka minti 12 ba kana yi ba wani a gurguje ba ina ba ka zaunaka kai kikkiawan niyya kai wa manzon Allah salati wanda ke nuni akan soyayyanka da tsafawan da ke tsakankanin ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake banta da shi shine manzon Allah yana gani ta bayan sa kamar yake gani ta gaban sa idan yana kallon ku haka to haka ne kuma yana kallon ku ta baya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da haramcin a dauka sauti idan yana wurin idan ba shi a wurin haramcin a dauka sauti idan ana karatun sunnansa idan annabi na wurin haramun ne ka dauka sauti sama da nashi shi ya sanya wannan kakakin annabi sallallahu alaihi wasallam mai sunansa wannan sahabin da aljanna shi ta tabbata tun a duniya su tuna mun sunan shi wannan da zamu tuna insha Allah ta'ala shi yana da gongoran gwandun murya kuma gashi Allah ya ce kar a dauka sauti a dabishin sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka tunda aya ta sauka la ta fa'u aswatukum fawqa sautin nabi shikenan sai koma gida yi ta kuka Annabi ya ce wai ina wannan ina sallallahi na a'a kakakin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu tuna shi insha Allah ku dan tuna zamu tuna shi insha Allah yace ina yake akace ai manzo Allah tunda aya ta sauka cewa kana dauka ka sauti a gaban ka ya koma gida na ta kuka ne shi murin shi gongoran ganni to shine sai manzon Allah ya ce aje a aika mishi yanzu cewa kai ba ka daga cikin wannan kai dan aljanna ne tun a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi da aljanna sa tun a duniya so dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mutum ya daukaka sauti sama da sautin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu tuna insha Allah da sunan sa to cikin abubuwan da sauki abu na gaba shine jihadin manzon Allah da kokarin sa da dabi'un sa manzon Allah shine abin koyi mafi nagarta mafi kyau wanda yake jagora ne na gaskiya wanda yake ya dace ai koyi shi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قلنا أبادن جابورا شكينا دا دا أجن قوي دو بك يام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أدوك دارا دونيا سيرة أبو مشارع كورة أبو مشارع أنا نبقى لوبا ليتك جماعة وكذا كنني كجي أنا نبقى لوبا ليتك إنا أهل السنة وإن لهم أما قلنا تسموني أهل السنة موني ما سويا النبي to ga kalubalen annabi sallallahu alaihi wasallam duk garin duniya sai ya tashi ya kusanci Allah ya bauta ma Allah zai samu raka'a 11 ko raka'a 13 sannan ga ar-rawatib da ya tsayi kafin azhar ya raka'a 4 bayan azhar ya raka'a 4 ko rajin kafin la'asar ya raka'a 4 bayan maghriba ya raka'a 2 bayan isha'i ya raka'a 2 kalubalen ku ahlus sunna ga sallan walhada manzon Allah ke yi wanda farkon lokacin ta ita ce ishraq wanda yace duk wanda aka gama sallan asubahi ya zauna a masallaci ya ci gaba da ambaton Allah har rana ta fito sannan ya miƙe sallar ka aji an rubuta mishi ladan aikin haji da umara cikakke hadisin al-imam tirmidhi amma ga gona ahlus sunna ne yana ta fatan in aka ce Allah ya kai mu maka amin shi ko abin da yake fashin ya shiga jirgi ya je ga gani to in dai haji da umara kake nima na gaskiya to kai ta kun sallacin ku bayan asubahin gobe a zauna a masallaci in karatu za a yi kai ayi in zikiri za a ci gaba da yi ai ambaci Allah in karatu alqur'ani ne in me za a yi a ambaci Allah har rana ta fito a miƙe ai raka'a biyu kana da ladan aikin haji da umara ko an ci ko an so ka zama alhaji ko an ci ko an ko hasinin idan ka da san ka zama alhaji manzo Allah ya baka wannan lafiya sallallahu alaihi wa sallam to daga nan kuma ga walhada yake bayan rana ta daga yakan yi raka'a 4 2 ko 4 ko 6 ko 8 salatul awwabin sallan da yake galibin matasa ba ma yi sai dai da tawa kuma duk muna ikrarin san annabi sallallahu alaihi wa sallam kai a kowane yini da dare dai in ka kidaya nafilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farillansa za ka samu salloli sama da raka'a 40 da dare 11 yazo yi walha raka'a 8 yazo yi sallah kafin azhar raka'a 4 bayan azhar 2 ko 4 yayi 4 kafin la'asar 2 bayan maghriba 2 bayan isha'i ga kuma raka'o'i 17 na farilla sai ka samu sama da raka'o'i 40 manzon Allah kullun ranan duniya kake yi kagani a babin azumi kuwa ya azumci litini da alhamis ya azumci kwana uku a kowane wata 13 14 15 ya azumin watan sha'ban sai dan kadan zai bari duk watan sha'ban ki azumtan fa sai kwana uku 4 5 sai ki bari kamar da ya ba cin hadisan ummu sallama da nana aisha ya sukki shawwal bayan wannan ne litini da alhamis ya kuma azumci kwanaki 9 a watan Zulhijja kamar da ya ba cin riwayan al-Imam an-Nasa'i cewa manzon Allah ya kan azumci kwanaki 9 a watan Zulhijja tun daga 1 ga wata saboda falalan su da darajar madannin kwanaki a babin sadaqoki manzon Allah na yawaita sadaqa yana yawaita kyauta kai har ma sayyidina Anas yace manzon Allah shine ajwadun nas shine mafi kyautar mutane ga baki daya wani na nan a cikin manan makeki ba kyauta ba sadaka abin da ya samu shi ya kuta kuma kirga rashin cika sanne mai da su a aljihu wani ba zai ci da iyalansa ba ballan tana shi ma ya ci ba zai ci ba zai ci da iyali ba to da tsawon bakin hali na ya nan ne gaji ne gaji ma na sharri ba na alkhairi ba ka gani wani bakin makeke ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi iyali hidima kai ma sai Allah ya kyautata ma arfiqi wa faqa alayka اللهم اعط منفقا خلفا واعط منفقا تلفا da ka duk wanda ya gara yin shi ba daidaita ba yana samun albashi amma kullun cikin babu kullun cikin halin yau ya koma ya kalli hakokin wajibi bai ci yadda addini bai ci yadda iyalinsa shi yasa shi ma Allah ya bashi karin tattalin arziki sai dai ya zama bawan dukiya ya ta kila ko yana musu bauta a banza manzo Allah yana yi ta sadaka har wani sahabi ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautan da yake ba ni mai tsoron talauci bane shi yake kowa tausayin mutane shi yake kowa tawalu shi yake kowa adalci yake kowa hakuri yake kowa tabbata akan gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ko ka zo babin jihadi la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana da jajircewa da kokari wurin neman ilimi tsaban neman ilimin sa ne yasa ko ana karanta muku Qur'ani sai rika neman ya rika di wajin ya riki Allah ce la tahrij bi lisanika li ta'jalabi inna alaina jam'ahu wa Qur'anuhu abin da ya sani na gaskiya akwai kokarin aiki da abin da ya sani ga da'awa zuwa ga Allah duk abin da ya gane na gaskiya yayi aiki shi to sai ya kira wani akan yi ga kuma hakuri akan wannan da'awan da yake duk tutar wanda zai gama da shi to zai hakuri sallallahu alaihi wasallam in ko ka zo abadin jihadin shedan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kowa kokarin gusar da shubuhat da shahawat su ne kokarin shedan shubuhoni da sha'awoyi duk wani zulubi da kaga an yi ma Allah a duniya karkashin waɗannan matsaloli biyu ne in aka yi shirka da Allah a karkashin ko dai shubuhat ko shahawat in aka yi bid'a duk ɗan bid'a da kaga suna bid'a a karkashin shahawat ko shubuhat ko dai mutum ya san wannan bid'a ne amma kuma ana samun abin duniya ciki kaga kuma shahawat ko kuma a'a shi an ce mishi abiyin maulidin nan san annabi ne kaza 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 aka kawo mishi wadansu bayanai sai ya rudu da wannan shubuhat da aka duk wani sako da kaga an yi ma Allah a duniya ko dai shubuhat ko shahawat idan mutum ya fiye zana shahawat in ya fata shahawat in ya gaba da wani ya kashe wani shahawat din son zuciya ne da aka duk wani zalibi a duniya karkashin shubuhat da shahawat yake to manzon Allah ya yaki wannan gabaki ɗaya na shi ya kone ya narki shi ba ma shi da rabon shaidan a cikin jikinsa sallallahu alaihi wa sallam in ko babin jihadin kafirai ne ya tsaka tare da zuciyarsa kullun zuciyarsa tana tunani ne yanda za a danko fa kafirci a cikin shi da musulunci ya yaki kafirai da harshensa zai je tsaye da hujjoji na hankali da na shari'a ya bayyana wa mutane gaskiya a gani yana jihadi da dukiyarsa yana kuma jihadi da hannunsa idan aka je filin fage fagen fama an so san ba rago ban jani sallallahu alaihi wa sallam haka nan gurin jihadin azzalimai haka yake ya kansa da zuciya ya yake su da hannunsa ya kuma yake su da hujjoji da bayani a wurin dabi'u kuwa manzo Allah shi kuwa tan dabi'a sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya mu'amala da annabi sai ya marmarin gobe ya dawo ya kare sabanin ilimi ko kai yin in muna nesa nesa sai mu ta majuna ce ta wanda to kana so na ina san amma muna zama guri ɗaya fa kila kwana ɗaya biyu sai ka juna ta makare sai na duka ta mun are saboda babu ke kan dabiya wannan ita ce matsalar da ke faruwa a gidan auren mu sai ka ga tsakankanin mu da matayen mu galibi sai ka samu sabani ba ma kaunaceceniya da zamantakewa mai kyau da mata ne matan sun rena mu mun rena su to haka ne ke faruwa a cikin wadanda duk ka zauna su sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har a cikin hadisi ne cewa ma an aiko ne li utimma makarim al akhlaq domin in cika cewa wanda ji'u na zartatun su idan gurin gudun duniya ne fa manzon Allah shi fiko shi ya fiko wa gudun duniya har a cikin hadisi cewa mali wani duniya ne hada da duniya duniya ke hada da ita duniya ta wuce abin da zaka dauka a bakin salati dan abin da zaka fa sutura dan inda zaka zauna eh hada da duniya kuma ina rige rige akan duniya manzo Allah bai da wannan ba sallallahu alaihi wa sallam har an ta tallata ni har Allah ya tallata ma in kana so a maida kaza a maida maka da kaza subhanallazi insha'a ja'alaka jannatan tajri tahtaha al-anharu wa ja'alaka qusura manzo Allah ce duk ba wannan ita ce matsala ta ba duk wannan a bari in an zo gaban Allah an faɗi dashi kagani ga kananin tsoron Allah wanda idan yana sallah khushu'i da tsoron Allah fa sabai saka ce zaka ji cikin shi yana kuka yana rugugi kamar yadda idan an sanya abin nan idan an sanya tukunya ana talge inda zaka ji yana bal 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 haka zaka ji kirjin manzon Allah yana buga kawai tsoron Allah sai abin da ke da alaka da haƙoƙan annabi sallallahu alaihi wa sallam haƙoƙan suna da yawa amma ba rattaba su ko da babu ta'liqi ko da babu shaki insha Allah ta'ala ga su malamai ne insha Allah za su yi sharhi wani lokaci imani shi imani ne gaskiya wannan haƙi ne daga cikin haƙoƙan annabi sallallahu alaihi wa sallam a wuyan al'umma fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira umirtu an uqatila an-nasa hatta yu'minu bi wa bima ji'tu bihi a cikin ra'ayin Imam Muslim. Abu Nabiyu da'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da nisantan saba masa a cikin komi ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Kuna ji ana karanta muku hadisi sai ku ki sai ku saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku ji ma Annabi baya. Wama atakum rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما صحابا عمرن النبي صلى الله عليه وسلم سيجي صورن فتنه ذات ثاني في رايون الدنيا. الامام احمد بن حنبل يقول ذاك متكافر او عذاب اليم اجل الله ركيع عذاب مردي اكن حديثي ان كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى كوا سيا شيغا الجنه سيدي وندي بي داما با saka cewa yayi ga dama bai ce wanda ya bi ne ya shiga aljanna wanda ya fada mini shine bai ga dama ba. Haƙƙi na gaba shine ittiba'uhu wal iqtida'u bi sunnati, wajibi ne ka bi manzon Allah kawai da kafa, ba rafa kafa, ba za ka bi annabi ka bi naka shehin ba, ba za ka bi annabi ka bi naka malamin ba, da kai da malamin ku gabaki ɗaya ku tare a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, da kai da malamin ka da malamin 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 ka har ya zo a dangana zuwa ga sayyidina Umar da sayyidina Abubakar, duk zamu je ne mu fara gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai idan da yake mana. In Annabi ya ce ku gaba kun muka rayi a guje ba za mu dawo ba. In Annabi ya ce ku ci burki to ko ka tafi da taro ba ta isa ture mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadu, haka Allah ya ce ku yi mishada'a ku bi tafarkin shi, in kun yi haka ne za ku samu shiriya. Fa man raghiba an sunnati fa laysa minni, abu na gaba shine mahabbatu sadaqa, ita ce unwanin darasin san Annabi sallallahu alaihi wa sallam, soyayya ta gaskiya. Duk wanda bai kaunci Annabi sallallahu alaihi wa sallam munafiki ne, kai ba ma wai wanda bai kaunci Annabi ba, duk wanda ke son wani abu sama da Annabi in ka tsama kan Allah to munafiki ne. To ka bar ta haka, da haka in kana son malamin ka sama da Annabi, in an zaji Annabi shikenan, amma aka zaji malamin ka nan da nan, idza dhukira alladhina la yu'minuna bil akhirati, idza dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirati, wa idza dhukira alladhina min duni idza hum yastabshirun, in aka ambaci malamin shi da shayin shi kaga yana jin dadi yana walwala, amma aka ambaci Allah da manzon sa bai jin dadi da walwala, wannan munafiki ne. Munafiki ne imani shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba imanin gaskiya bace. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidi wa nas ajma'in, duk abin da kaso sama da Annabi to wannan soyayyar ta zama ta shirka. Ruko da shari'arsa haƙin Annabi, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum, dole ne ka girmama manzon Allah ka mutunta shi ka kambama shi. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, wa ta'ayyashu li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, a wata yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha, kiran annabi ba zaka kira shi kamar yadda kake kiran ordinary person ba. In daga zaman da sunan wannan sunan shi Aliyu ne kace Aliyu to sai me, in sunan Abubakar ne kace Abubakar to sai me, sai me ne faru in sunan kai haya ne ba sai ne mala ya baya sai me ne faru, amma manzon Allah ya yi wannan sallallahu alaihi wa sallam sai dai kace ya rasulullahi ya nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal mudammir, ko Allah yana kunyin kiran sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk wurin da kaje Allah ya kira sunan Annabi a Qur'ani to wurin ba zai dauki kinaya ba, ba zai dauki kinaya ba, inda ko zai dauki kinaya to da Allah yake kinaya, amma in aka yi kinaya a wurin zai haifar da sharri. Dauki misali a ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to a ce sai a ce huwa Rasulullah, wani yana iya zuwa ya ce ni ake nufi, wani yana iya cewa malamin ma ake nufi, to a lokacin nan ba zai dauki kina ba, da fa Muhammadur Rasulullah ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, inda an ce ma kana huwa aba ahadin min rijalikum, wani zai ce ni ake nufi, sai a ce ma kana Muhammadu, da haka gurin ba zai dauki kinaya ba. wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da an ce wama hu illa rasulun wani zai ce ni ake nufi da ku gurin ba zai dauki kina ya bai shi yasa zaka ga wani lokaci ni kan ce ma masu wa'azi zaka ji wasu masu wa'azi sun gwalance gurin dun magana annabi muhammad ya ce kaza ka rika jin kunyan Allah kamar yadda Allah yake jin kunyan kiran muhammad din ka baka kunya wani lokaci zaka ga malamai a minbari na kasa duk in za su kafa hujja da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun faɗi muhammad din nan manzon Allah sai ya wuce nan kamar yadda Allah yake kunyan kiran sunan shi kai ma ka kunyan kiran sunan shi yanzu idan na gona ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kun gane ko ku gane ba gani ba sai na ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gurin da yake da buƙatun a fito da sunan sosai babu laifi a fito da shi dan shi ma annabi yana yin wannan wallahi nasu muhammadin da yake amma sai in ta kama to da kuma mu ji kunyan Allah da manzansa sannan wajibi ne cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kaunaci ganin sa da saduwa da shi Allahu akbar yanzu idan da za a zo a ce mana yanzu in ka mutu yanzu daga nan za ka sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a tafi kawai wannan ba sai an koma gida an ci abincin dare ba duk ma shi a can insha Allah ta'ala ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya ishe ka ya kotar da kai daga abinci a cikin hadisi annabi yana cewa min ashaddin nasu ummati li hubban cikin mutanen da suka fi kowane mutum nuna min kauna a cikin al'ummata nasu ya kununa ba'di waɗansu mutane za su zo bayana ya waddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa mali kowane ɗaya daga cikin su yana buri ina ma da zai gani to zai iya bada dukiyar shi da iyalansa ga baki ɗaya ya hakura da su saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wajibi duk hukuncin da zaka yi ka hukunta annabi a ciki annabi ne zai hukunta sabani ne ya faru tsakaninka da abokinka da matanka da makwabtanka da wane ne da wane ne annabi ya hukunta a ciki fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima duk abin da annabi ya hukunta karka ji kaikayi ka sallama ka miƙa wuya to a lokacin nan ne imanin ka ya inganta fa in tana za'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne ka ba sunnan shi kariya shi ma ka ba gangan jikin shi kariya idan yanzu da annabi na rayu a harbo ta kogi a harbo kibiya wajibi ne ka tsare jikinka kar ka fani annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ba shi a raye fa dole ne ka ba sunnonin sa kariya kamar yadda zaka ba gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sunnan annabi zaka yi da'awa zaka yi amfani da hikima da usuluji mai kyau amma duk wanda ya nemi ya hari sunnan annabi kai kuma sai inda karfinka ta kare ba za ka daidaita da kowa ba a wannan bajin cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yawaita mishi salati shine muke magana kan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu kaji an ce ya ayyuhalladhina kafaru kaji an ce ya ayyuhalladhina ya ayyuhalladhina amanu inda imaninka na gaskiya ne ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ka aje shi a matsayinsa menene matsayinsa na farko dai ka san cewa mutum ne annabi mutum ne ko ba mutum bane mutum ne qul inna ma ana basharun mithlukum in baka yadda da wannan ba qul subhanallahi hal kuntu illa basharar rasula dan waɗansu karkatattu sai ce wai inna ma ana basharun wai inna ma inna daban ma daban da haka inna lallai ma ana basharun ni ba mutum bane to mala'ika ne ba mala'ika bane aljani ne ba aljani bane dabba ne ba dabba bane dasararren abu ne ba dasararren abu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basharun mutum ne sai dai amma afdalul bashar shi yake kowa daraja da kima a wurin Allah cikin mutane kaza rasul ya akula ta'ama ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك اما ابو ملك سيكون معه نذيرا ذاك متني تو كاي دده wannan sannan kai dade san gaibu ba walau kuntu alamul ghaiba lattakfartu min alkhair wa ansanistu ko ga yana ayoyi daban-daban sannan kai ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana karban sako daga Allah ne bai mallaka amfani ko cinta kamar da Qur'ani ke cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Yace ya Fatima bint Muhammad, salini min mali mashi ita, fa inni la ughni 'anki min Allah shay'an. Fa in ji annabi a haka, sannan fa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, bawa ne daga sunbayin Allah, ba abokin tarayyan Allah bane, ba kanin Allah bane, ba wai Allah ne oga shi kuma dipiti ba, ba dipiti bane, ba asisan bane. Da wannan mahar zaka ga malamai suke cewa baya halasa kaga an rubuta Allahu Muhammad, baya halasa sai dai an rubuta Allahu Muhammadur Rasulullah, domin a gane wannan bawan wancan ne. Amma kar rubuta Allahu Muhammad ɗayan biyu ne, ko dai ya zama kamar yanzu misali kai wani sunanka Abubakar, Abubakar Jallu, da aka Abubakar Jallu Allahu Muhammad, me yake nuna kenan? Kamar tsara uba ke wata halallahu an zalika, ko kuma yana nuni akan waɗansu abokai ne, kamar a ce Abubakar da Umar, sai a ce Allahu Muhammad, kuma al'amarin ba haka yake. An fahimta da kyau jama'a musulmi, to da aka fahimci cewa nasu suna bawan Allah ne, ayoyin da suka tabbatar da wannan suna da yawa. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa annahu lamma qama 'abdullahi subhanalladhi asra bi 'abdihi, fa fahimci manzon Allah a wannan. Sannan kuma ka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yana mutuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, aka in mata aw qutila falantum ala afadikum wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld, afa in mitta aqumul khalidun. Zaka duka fahimci wannan cikin inda zaka aje annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam, dole ka kaunaci mutanen gidansa da matayensa da sahabbansa, ina fahimci da kyau. To ala ayyi hal, wannan a takaitawa kenan, akwai abubuwa da yawa amma babu lokaci, amma dai abin da muka dan taba din nan Allah ya sanya masa albarka, abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada, Allah ka taimake mu aiki da abin nan da muka karanta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.